taimaka mini don Allah yi mini don Allah da sauran abu da sauran makamantan waɗannan kun gani sai malamai karkashin wal arham suka fassara kalaji wasu suka ce abinda ake nufi da wal arham shine ku ji tsoron kuma zumunci kar ku sake ku yanke shi kamar yadda aka ce wata qullaha laysa tasalu bil arham wata qullaha laysa tasalu bihi to kuma wata qul arhama an tasawwa ku ji tsoro kaf ku sake zumunci tsakanin ku ya yanke saboda kun da yaji asalin halittar da Allah kun da yaji asalin inda kuka fito don haka ku sani ku gaba ɗayan ku ƴan uwan juna ne kuma sannan ku ji tsoro kada zumuncin ku ya tsinke wasu kuma malamai suka ce ku ji tsoron wato Allah wanda kuke roƙon junan ku da shi kuma sannan ku ji tsoron ita kanta dangantaka wadda ita ma kuke roƙo da ita duk malamai manya-manya masu tafsiri sun yi bayani akan wannan fasarorin guda biyu to anan sai Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari yake cewa Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin wannan aya yana tsoratar da mutane ne gaba ɗaya da su ji tsoron ubangijinsu cikin umurce-umurcen shi da kuma hane-hanen shi saboda kada ya shafe ku da uquba sannan sai ubangiji ya siffanta kanshi da kanshi ya siffanta matsayin shi da kankin kanshi akan cewa shine makadaici kwara daya wanda ya halicci halittu gaba daya na jinsin maza da jinsin mata ya halicci ɗan adam gaba daya jinsin maza da jinsin mata kuma da gare kwara daya dan haka sai ya fadakar da su gaba ɗayan su akan cewa su sani fa su ƴaƴan mucin ɗaya ne kuma da mata ɗaya dan haka su sani cewa bangaren su kenan daga bangare ne bangaren al'umma gaba ɗayanta daga bangare ne wato babu wani bambanci kenan kuma sannan haƙƙin juna yana nan yana bibiyar junan kuma wajibi ne dan uwa ya taimaka ma dan uwan shi dan uwa ya sada zumuncin dan uwan shi dan uwa kar ya sake koda wasa ya tabbatar wato koda wasa kai ya sake zumuncin da ke tsakanin shi ya yanke da dan uwan shi dan ko ga shi zumunci yan uwa musulmi idan yayi nisa yakan sado da hawan da ba musulmi ba ana zama na zumunci da shi mun fahimta akwai haƙoƙin shi shi ma wanda kuma cika mishi wannan haƙƙin nashi zumunci mun fahimta to wannan shine to dan haka sai mallaka yake gaya mana ma'anar wato gamamman ma'anar ta zumuncin wanda ya kamata su tsakanin mu da mu musulmi tsakanin mu da waɗanda ba ma musulmi ba sai mallaka yake wannan ku ya faru ne saboda gaba ɗayan ku tuttaran ku daga tsako ɗaya ne shine baba ɗaya da uwa ɗaya to dan haka sai zamto abinda ya lazimce ku ya zama wajibi a gare ku to ku sani dukkan ku ƴan uwan juna ne duk koyon da zamani da dangantaka ta yi tsawo mun fahimta dan akwai wanda za ka iya shaƙi da ba mu da dangantaka da shi saboda ne saboda ka san kakanni sun yi tsawo ba san inda za ku haɗu ba da za a koma a koma to ku sani dai babanku da innaku annabi Adamu ne da Hawa mun fahimta sannan sai malamin ya cigaba da cewa kamar yanda wannan abu ya lazumta a gare ku mun gane na zumunci kamar wato duk yanda lokaci ya tsawo to dan haka a nan gurin Allah na yin umurni ne cikakken umurni akan ku ji tsorancen nashi kuma kar ku bari zumunci ya tsinke tsakanin ku idan zumunci ya tsinke tsakanin ku to hikimar ma halitta za ta zama taron nana mun fahimta hikimar halitta za ta zama taron nana domin shi Allah bai taɓa yin wani mutum ya rayu shi kadai ba dole sai ya samu abokin zumunci dole sai ya samu abokin jigintaka dole sai ya samu abokin zamantakewa kun gane to sai malam ya ce Allah ya yi haka ne don ku tausaya ma junanku ku samu rahama a junanku idan wata matsala ta samu ɗaya to ɗaya ya ji kamar da shi ake kamar yana ƙarƙashin wannan wala ya kawo hadisai na ƴan uwantaka da maganganu da yawa akan abin da ya shafi ƴan uwantaka waɗanda suna nan rututu lokaci ba zai iya bari duk a ce mu kawo su ba mun gane kuma sannan sai malam ya ce abin da ya sa Allah ya wuce maganar dan kada ya zama tsakanin juna da juna akwai zalunci tunda akwai zumunci tsakanin mu akwai yawan wata da tsakanin mu to kada a sake zalunci ya samu kofar shiga ko ya kadan kuwa a tsakanin mu babu zalunci shi ma karkashin wannan akwai ayoyi da yawa akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da suka tsoratar da mu akan kada mu zalunci kawunan mu sai malai yace kuma sannan Allah yayi wannan magana domin kowanne ɗayan mu yayi duk abin da zai iya yi duk yanda zai iya yi yayi dan ya ga zumunci bai tsinke tsakanin shi da dan uwan shi ba dan ya ga yayi duk abin da yayi ya taimaki dan uwan shi cikin bayarwa ya kare shi daga cuta da kuma wato sadar da duk wani alkhairi da ya kamata ya sadar zuwa ga wannan dan uwan nashi sai malam dai a wancan tafsirin nashi na tafsir Tabari dan uwa musulmi sai ya cigaba da fassarar da kuma Allah ya ce واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام bayan yayi waccan fasarar ne da ta gabata sanuna cewa da kai bangare da yake nuna kuna roƙon junan ku don zumunci da ke tsakanin ku sannan akwai magana sai magana da kai magana da malamin ku fasara ku ji tsoran zumuncin da ke tsakanin ku kai ya yanke kar ku saki ku yanke zumuncin ku to sai magana akan nuna wato anan gurin yan uwa musulmi Allah da kanshi yana nuna mana kowace fassara ka dauka da shi wanda fassarorin guda biyu Allah yana nuna mana matukar muhimmancin zumunci a tsakanin mu tunda dai har aka kawo tsoran Allah gaba daya wanda tsoran Allah shine gishikin duk wani zaman lafiya ya kuma musu saboda duk abin da zai sa ka samu tasarrufi ma zuciyarka ka sarrafuka bi Allah kuma sannan ka sarrafuka bar abin da Allah bai so tsoran Allah ne kuma ku dura hatta annabawan Allah Allah kai kira su ce ku tsoran Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ka tsoran Allah to sai aka hada wancan jin tsoran Allah aka hada su da kuma jin tsoran kada zumunci yanki kun ga ba karamin al'amari bane mun fahimta to don haka ɗan uwa musulmi sani zumunci ginshiki ne wanda wato Allah kanshi madaukakin sarki ya bashi matukar muhimmancin da idan aka lura da wannan muhimmancin to babu wanda zai wasa danganin yayin zumunci tsakanin shi da uwan shi daga nan akwai hadisi wanda aka samu daga Abu Ayyub al-Ansari wanda yake cewa wani mutumin karkara ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya rasulullah ba ni labarin wani abu wanda wannan abin idan na rike shi zai kusantar da ni zuwa ga aljanna zai sa in zama mai saurin shiga aljanna idan kiyama ta shi kuma wannan abin zai hana ni shiga wuta zai nesantar da ni daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko sai ya ce mishi ka bauta ma Allah kar ka hada shi da kowa mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama duk inda duk yawancin inda za a ce an yi tambaya kan abin da ya shafi wani abu da ke kai bawa yake kusantar da bawa zuwa ga Allah to za a kashe da na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yin shi akan bare shirka a bauta ma Allah don Allah wato ai bauta da ikhlasi kuma sannan a tabbatar ba ai ma Allah shirka ba tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam kan gabatar da wannan gaba akan dukkan wata gaba saboda ma ko arkunan musulunci za a ga ce gaba ta farko daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaba ya ce mishi ya bauta ma Allah kar ya hada shi da kowa daga nan sai ya kawo shi magana sallah sannan ka ba kai sallah ka tsai da sallah kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita ka kuma ba da zakka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma sannan ka sada zumunci wato ɗan uwa musulmi mu lura hadisin nan wa'incan ukun gaba ɗayan da ya kawo arkanul islam shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan iqamus sala ita'uz zakka daga nan sai ya kawo silatul rahim mun fahimta wato wannan ɗan uwa musulmi zai ƙara nuna mana wato shi wannan zumuncin kenan wata ma gaba ce mai ƙarfin gaske kun gane wanda tana taimaka ma har wa'incan abubuwan su gabata wanda ya gabatar a wannan hadisin saboda ɗan uwa musulmi duk lokacin da muka haɗu a kalmar shahada zumunci ya haɗa mu zumuncin shiga ƙarƙashin wannan tuta ta shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan ku dubi hikimomin da ke cikin sallah kai ne da ganin sallah kawai a zahiri ka san ana san a haɗa ku zumunci
akalla duk ayyuni ku hadu sau biyar aka kuma hada ku rana da dare yanda idan akwai bukatu na rana wani bai nan bukatun kuma dare za su dawo da shi a hadu an hadu a magriba da isha idan lokacin da an taso kasuwa an hadu a asubahi kuma ko da bukatun rana na iya su tsinke wani baya nan to in Allah ya da azhar abun nan magriba da isha da asubahi za a hadu kaga akwai hikima ta zumunci matuƙa sannan ku dubi ta kanta zakar ita ma akwai hikima ta zumunci domin ba kankanin sadar da zumunci ke cikin zakka ba domin bayarwa ce ciyarwa ce mun fahimta shi ko duk inda ake magana kan zumunci to ake ciyarwa na gaba gaba kamar inda insha Allah za mu zo kan wannan magana in Allah da lokaci ya ba mu wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim dukan su roce shi hadisi ne ingantacce sannan a wani hadisin kuma wanda shi ma Imam al-Bukhari da Imam Muslim din su roce shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shi zumunci wani kusantaccen al'amari ne domin cewa ye shajnatun sai Ibn al-Asir al-Tafi insha Allah fi garib al-hadith wal asar sai yace abinda ake ne shajna shine kusanci na kusan kusa a wata fassara ma sai fassara shi da asalin kalmar ana nihin gaba ta wani abu mun gane wato shi zumunci wani makusancin al'amari ne na dab da dab da ar-rahman waye ar-rahmanu Allah kenan wato zumunci inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata gaba ce wani al'amari ne na kusa da kusa na dab da dab da Allah madaukakin sarki dan haka sai Allah ya ce duk wanda ya sada zumunci to zan sadar da shi zan sadar da kyakkyawa alaka kaina da shi zan rahamshe shi zan mushi dukkan sa goma shi na alkhairi duk wanda kuma ya yanke zumunci ni ma zan yanke tsakaniya da shi to kun ga ƴan uwa musulmi a karkashin wannan hadisi mu kalli yanda Allah ya siffanta zumunci mu kuma kalli yanda Allah ya alƙawarin sadarwa tsakanin da dukkan wanda ya sadar da shi mu kuma kalli yanda Allah alƙawarin tsinkewa wato ya zamto ya wofintar da dukkan wanda ya wofintar da zumunci kun ga wannan ma yana nuna mana lallai lallai ƴan uwa musulmi mu dage kan al'amarin da ya shafi zumunci daga lokacin da muka fara magana zuwa yanzu maganganu ne waɗanda suke nuna mana wato da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam dukkaninsu sun yi maganganu kuma sannan sun bada izina masu ƙarfin gaske a matsayin zumunci wanda a ƙarƙashin waɗannan maganganu za mu lura da sadar da zumunci shine abin da zai taimake mu a rayuwa da addini wato a zamantakewa da addini sannan rashin sadar da zumunci abu ne wanda zai ba mu matsala a zamantakewa kuma da addini a gurguje ƴan uwa musulmi za mu faɗo su abubuwa waɗanda daga cikin abubuwan da idan aka yi su za su zama sadarwa ce ta zumunci suna nan da yawa ƴan uwa musulmi saboda kamar yadda na bayani da farko shi zumunci wani irin mawdu'i ne wanda inda za ka ba da mutum 50-50 su 50 ba za ka iya gama bayani kan shi da ƴan uwa musulmi daga ciki akwai ziyara ka ziyarci ɗan uwanka ka gana da ɗan uwanka ka je ka ga lafiyar ɗan uwanka mun gane ko wani abokin wata hulɗa ko wani abokin saduwa ko wani abokin duk irin waɗannan al'amuran ƴan uwa musulmi wannan babban gaba ce wanda ke tabbatar da zumuncin da ke tsakaninka da ɗan uwanka to ita ko wannan ziyarar ƴan uwa musulmi kamar yadda bayani gabata zumunci wata irin gagarumar gaba ce wanda akwai mahallan da har wanda ba musulmi ba ana yin ta da shi dan haka musulunci ya bada kafa a babi na da'awa hatta wanda ba musulmi zaka iya ziyarar shi mun gane zaka iya zuwa kai mishi ziyara kayi abinda musulunci ya baka dama kayi da shi gwargwadon iyaka abinda aka tsayar da kai sai ka tsaya sannan akwai wanda kuma bayan ga ƴan uwantaka kuma ga musulunci shi wannan ma yakan zama wani irin wajabci ne na gasken gaske wanda zai sanya dole ne ka riƙa zuwa kana sadar da zumuncin da ke tsakaninka da shi shi ma yana sadar da zumuncin da ke tsakanin shi da kai daga nan ƴan uwa musulmi da cikin abin da zai tabbatar da zumunci tsakanin ƴan uwa musulmi shine bayar da haƙƙi ga ma'abota haƙƙi duk abin da yake haƙƙi ne na dan adam ɗan uwa musulmi, haƙƙi ne na dan uwanka, to kai kokari bakin iyawarka dan ganin ka cika mishi haƙƙin shi. Annabi sallallahu alaihi wato da farko Allah madaukakin sarki yayi magana akan cewa duk wani wato makusanci ma'abocin haƙƙi da miskinai da matafiya da duk wani mai haƙƙi ai kokari a ga an cika mishi haƙƙin shi, daga nan sai Allah ya kashe shi akan kada ai almubazzaranci. Mun fahimta kun ga kenan, Allah ma ya bamu umurni mai ƙarfi na wajibi akan mu zamto masu kokarin sadar da zumuncin da ke tsakanin mu, kada mu bari zumunci ya tsinke tsakanin mu. To na ga kuma abin da zai taimaka ma wannan zumuncin, sai Allah ya nuna mana shine bada haƙƙi ga ma'abutan haƙƙi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, a riwayar Imam Muslim, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akwai wasu haƙƙoƙa na musulmi akan musulmi guda biyar. Shine yace akwai mai da sallama, yazo ya ce ma assalamu alaikum, kace mishi wa alaikumus salam. Lallai ɗan uwa musulmi, yin sallama tsakanin mu al'amari ne mai tabbatar da zumuncin da ke tsakanin mu kwarai matuƙa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana haka a hadisin shi wanda yake cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun so junanku, ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani, kuma ba za ku taɓa yin imani ba sai kun so junanku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bana nuna muku wani abu wanda idan kuka rike shi za ku zama masoyan juna. Kamar sahabbai sun ce gaya mana ya manzon Allah, sai ya ce ku yaɗa sallama a tsakaninku. Dan haka ƴan uwa musulmi, bambanci na wato ra'ayi ko wani al'amari ƴan uwa musulmi dan samun saɓani na rayuwa na fahimta ko wasu abubuwa makamantan haka a ilimi ko a zamantakewa, to wannan bai kai abin da zai hana ka kima dan uwanka sallama ba, domin rashin yi ma dan uwanka sallama datse zumuncin da ke tsakaninka da shi ne. Sannan kuma sadar da sallamar da ke tsakaninka da dan uwanka sadar da zumuncin da ke tsakaninka da dan uwanka ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana ka hadu da dan uwanka kawai da sakakka fuska ma sadaka ce. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, ka haɗu da ɗan uwanka da sakatta fuska ka sassauta mishi kallo kawai, ɗan uwa musulmi sadaka ce kuma sadar da zumunci ne. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaishe da mara lafiya na daga cikin hikimomin ta ɗan uwa musulmi na haɗuwan mu a jami'in nan da muke yi, a ga wane fa tare da shi muke sallah, amma mun ga magariban nan da isha'in nan duk bai kullu masallaci, mu je mu gani ya lafiya, ana zuwa za a iya ganin kila wani ciwo ne yasa bai fito ba, to a zo a faɗi a masallaci ƴan uwa musulmi dan uwan mu wane bai da lafiya wanda Allah ya ba iko ya je ya gaishe shi. Wannan musulunci ne ƴan uwa musulmi, kuma wannan tabbas zai taimaki zumuncin da ke tsakanin mu, kuma rashin yin hakan tabbas zai sanya matsala da zumuncin da ke tsakanin mu, saboda akan samu ƴan uwa musulmi a tsakanin mu wani zai yi rashin lafiya a cikin mu wanda muke zuwa sallah muke sallah tare da shi, amma har sai kaga lissafi ma ya manta da shi. Wani ma sai can idan wata fira ta ce na rubuta wallahi ni ma na kenan, a cikin masallacin babu wanda ya je ya binciko wani hali yake ciki. Ƴan uwa musulmi mu kiyaye wannan dan ganin mun tabbatar da zumuncin da ke tsakanin mu. Daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kai gawa, idan ɗan uwanku ya rasu to haƙƙi ne na wajibi ku tabbatar kun kai shi kun mai tajhizi, kun shirya shi irin yadda musulunci ya tabbatar, kuma kun kai shi makwancin shi yadda musulunci ya tabbatar. Mun fahimta wannan gabar ita ma ƴan uwa musulmi, idan muka lura da ita to ai ba ƙaramin sadar da zumunci bane ga mu da muka ragu masu rai. Ɗan uwanka ne ya rasu, mun zo mun taru mun kai shi, kaga wannan ya nuna akwai cikakken ƴan uwantaka ta musulunci, kuma duk wanda ya je gurin nan da wanda bai je ba ma tunda an samu wani cikakken da farko kifaya ne, ya nuna lallai ƴan uwantakan nan ta musulunci tana nan ashe ba a bata. Saboda haka mu kula da wannan shi ma ƴan uwa musulmi, Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan haƙƙi ne kan junanmu. Daga nan akwai ansa kira ga wanda ya kira ka, ansa kiran nan ko kira na kira ko kuma kira na gayyata, duka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a wasu maganganu daban
da waɗanda suke nuna wajibcin asa'il waɗanda kiraye-kiraye ɗan uwa musulmi. Ɗan uwanka musulmi idan ya gayyato ka dan wata matsala ta shi, to kai kokari ka je ganin shi a gurin ganinka a gurin shi zai ƙara tabbatar zai ƙara wato sada zumuncin da ke tsakaninku. Ya san lallai ɗan uwan cika kuna nan, ya kuma san lallai babu wata matsala tsakaninku da shi. Kai ga wata ma addu'a wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ita ma, kawai mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce mishi yarhamukallah, kun gane? Shi kuma ya ce yahdikumullahu wa yuslih balakum, shi ma wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙi ne na juna tsakaninmu. To ƴan uwa musulmi kallo waɗannan gaɓoɓin, ta da akwai wata riwaya wadda ba wannan ba, wadda kuma tafiyar lokaci zai sanya zan bar wannan, amma idan muka kalli waɗannan ƴan uwa musulmi za mu gano cewa kenan duk waɗannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa mana akan haƙƙin junanmu, to wasu gaɓoɓi ne da ke taimakawa tabbatuwar zumuncin da ke tsakaninmu, wasu gaɓoɓi ne kuma da ke taimakawa ƴan uwantaka da zamantakewa ta soyayya da za ta tabbata a tsakaninmu. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Daga nan akwai ciyarwa, ciyarwa lallai ciyarwa a ayoyin Al-Qur'ani rusutu da hadisan manzon Allah da yawa sun nuna ciyarwa babbar gaba ce wadda take sadar da zumuncin juna. Ku lura ƴan uwa musulmi, ko a Al-Qur'ani za ka ga Allah maɗaukakin sarki na yaban sahabbai matuƙa, amma duk yawancin inda yake yaban sahabban nan za ka ga yana yaban su ne a mu'amalar da suka yi ma junansu ta ƴan uwantaka, wadda kuma ƴan uwantakan nan akwai ciyarwa. Ku kalli yanda ƴan uwantaka ta ƙullu tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina, ku kalli yanda ƴan uwantaka mai ƙarfi ta zumunci ta ƙullu tsakanin muhajirun da ansar, har wani irin zumunci ya ƙullu a tsakaninsu wanda har ya kai gab da gado, kai har ma ya kai ga wani suna ganin maza ma a gadon bayan Al-Qur'ani ya hana, yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'd fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyakum ma'rufa kana dhalika fil kitabi maktuba. To duk wannan yawancin shi ƴan uwa musulmi karkashin ciyarwa ne, dan haka sai Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Daga ƙarshe Allah ya ce ne fa waqahumu llahu sharra dhalika alyawm, haka Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa. Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna. Saboda haka ƴan uwa musulmi, kun ga ciyar da wanda bai da abinci ba ƙanƙanin al'amari ba ne na sadar da zumunci tsakani da Allah. Idan muna son zumuncin mu ya ƙarfafa ya zama zumunci mai ƙarfi, to tabbas sai mun dawo mun kalli wannan matsalar, domin a wannan matsalar mun yi nisa cikin rauni. Mun gane babu wani makwabci da ke tunanin makwabcin shi ya cika rikici ba, babu wani makwabci da ke dan tuntuɓa ko tambaya yaya halin makwabcin shi abin da ya shafi ciyarwa. Na taɓa ji malam gashi nan zaune, malam Aliyu Abdullahi Talash ya yi magana wata rana a karatu da umara da ka biya umara ka tafi, kun gane ko, gara ka zauna ka ciyar da ƴan uwanka musulmi sai ga masu samun lada. Kuma ya kawo maganganu waɗanda suke goye bayan wannan maganar ana sance da hankalce, mun fahimta. Saboda umara idan ka je kai kaɗai ka je, kuma kai kaɗai ka dawo, kai kaɗai ka shafa, amma ciyarwa fa bayan ga ladan, dan a lokacin ma cewa ka raba kuɗin ka sai abinci ka ciyar sai ya fi lada fiye da ka kashe kuɗin ka je ka dawo, domin na tuna ce ita ko wannan ciyarwa tana ƙara ƙulla wani irin gagarumin zumunci wanda za ka san lallai lallai wannan mutumin ɗan uwanka ne. Amma ku dubi yadda muke rayuwa ƴan uwa musulmi, dan haka ga kai mai arziki ne a unguwa, ko su ne ƴan tashi tashi suka zo gurinka sai ka ga kowa ya ƙara zafto, ai wa zai zo ya kasara da rayuwar shi,
amma ɗayanka na wanda ba kunjina maka da rayuwar shi mun fahimta abin da nake nufi dan haka sai kaga babu wani mai dukiya a layi wanda barayi ko ƴan wato barayi za su zo su tashe shi a jimotsi kuma kaga ƴan uwa musulmi an fito ran addini to a ci ma da taimake guda kuma kowa ya san fito wannan wasa da rayuwa ya san da za ka fito a kashe ka to kashin da iyalanka zai shiga matsala ba abin da zai a kanka haka yake a zamantakewa mu ta gidaje haka yake a guraren ayyukan mu haka yake a duk ko ina ƴan uwa musulmi saboda haka mu dawo mu kalli al'amarin ciyarwa ciyarwa gaba ce mai matukar gaske cikin abin da ya shafi zumunci so ƴan uwa musulmi abubuwan da ke sada zumunci kamar yadda na gaya mana wannan lokacin ba zai iya bari ku kawo su ba amma gaskiyar magana suna da yawa rusutu amma wa'innan wasu manya-manyan gabobi ne waɗanda suke taimaka ma zumunci waɗanda na ambata ɗin nan amma hatta makarimul akhlaq ɗan uwan su kyakkyawar ɗabi'ar ɗan uwanka wanda duk bayani a takaice ya gabata da hikimar jam'in nan na sallah da muke yi da hikimar zakka kai hatta hikimar aikin hajji nan da ake zuwa Allah ya tara musulmi rututu ga su nan su zama ƴan uwan juna wani daga wata duniyar wani daga wata duniyar daga nan Allah ya hada sun zama ƴan uwan juna akwai saduwa tsakanin su ko da ko ta hanyar wayan nan ne kuma ko da ta wata nan an koma ne ka ko kasan shi kaje ta dalilin zuwa aikin hada ƴan uwa musulmi wani ƴan uwan taka ta hada karshe na ko kasan shi kaje ya sauke ka ni dan Najeriya ne shi kuma sai kuma dan wata kasa ne kana sauka kasar sai ka ka kira shi daga nan ya zama dan uwanka a musulunci ya zama dan uwanka a zumunci so duk idan ka kalli waɗannan to ƴan uwa musulmi wannan na nuna mana lallai lallai wajibin mu ne gaba daya mu rike zumunci daga nan akwai narko akwai azaba tabbas da Allah ya tanada ga dukkanin al'umma da ta yanke zumuncin da ke tsakaninta Allah madaukakin sarki yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum lallai Allah yana bayani a nan gurin idan kuka yi nisa kuka tafi kuka juya baya ga addinin Allah da dokokin Allah kuka yi fasadi a bayan kasa kuka yanke zumunci ku lura ƴan uwa musulmi Allah bayan ya kawo juya ma Allah da addini baya ya kawo fasadi he kuma ya jingina da yanke zumunci yace to irin mutanen da suka zama haka masu juya ma addinin Allah baya masu yada fasadi a bayan kasa masu yanke zumuncin su sai Allah ya ce irin waɗannan mutanen Allah ya tsine musu mun fahimta kuma sannan Allah ya kurmantar da su kuma Allah ya makantar da ganin su duk a nan gurin abinda ake nufi Allah ya kurmantar da su daga sauraron gaskiya daga alqur'ani ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya makantar da idanuwan su daga ganin gaskiya daga alqur'ani ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana a hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Allah ya halicci halitta ya gama halitta sai zumunci ya tashi yake cewa ya Allah wannan shine wato matsayin wanda yake wanda ya kare kanshi ko yake mutsari daga yanke zumunci sai Allah madaukakin sarki yake ma zumunci tabbas haka ne baka yarda ba ya kai zumunci in sadar da duk wanda ya sadar da kai in kuma yanke ga dukkanin wanda ya yanke da kai wato kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hikaito mana ko ya kawo mana wata fira da ta kasance tsakanin Allah madaukakin sarki da zumunci zumunci yana nuna lallai dukkanin wanda ya nemi tsari daga yanke shi to rahamar Allah makoma ta alkhairi ita ce makomar shi shine shi kuma Allah sai tabbatar da shi zumuncin wani alkawari da yayi amma sai ya kawo da sigar tambaya da kuma neman yardar zumuncin lallai lallai zan yanke duk wanda ya yanke ka zan sadar da duk wanda ya sadar da kai kuma sannan zan yanke duk wanda ya yanke ka sannan ƴan uwa musulmi wato wannan hadisi yayi mana ishara mai matukar muhimmanci akan nuna bayan ga farko ta nuna sadar da zumuncin da kuma gaba ta biyu sanar ko ga wanda ya tsinke zumunci an samu hadisi daga Zubair ibn Mut'im yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin me yake zumunci bai shiga aljanna ba duk wanda ya zama me yake zumunci ne to bai shiga aljanna ba mun gani duk inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo magana ta rashin shiga aljanna to al'amarin ba karbi bane saboda al'umman musulmi gaba dayanta fafutukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan su shiga aljanna to amma sai yace ga wani al'amari idan aka yi shi ba za su shiga aljanna ba to duk abin da kaga yazo da irin wannan shigar ɗan uwa musulmi to abu ne wanda yake mai matukar muhimmancin a dube shi game da abin da ya shafi ukuban masu wato yake zumunci akwai hadisai da yawa wanda su ma lokaci ba zai bari in kawo su ba amma daga ciki akwai hadisin Abu Bakar ta wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani zunubi wanda ke gaggawa jefa mai shi ukuba tun a duniya ya rasa yanda zai tun a duniya ya zama yana rayuwar kunci yana rayuwar shiga uku rayuwar ba ya rasa yanda zai ko ta ko ina ta kulle mishi to babu zunubi mai jefa mutum cikin irin wannan masifa tun a duniya mun gane tare kuma da akwai azabar da aka tanazan mishi a lahira mun fahimta ai bayan hukuma da zai shiga duniya to akwai kuma azaba da aka tanazan mishi a lahira irin zunubin yake zumunci lalle yake zumunci na sanya mutum ya rika wahaltacciyar rayuwa ta ya rasa yanda zai ko ina ya waiga masifa ce mai yawa saboda haka ƴan uwa musulmi mu dawo mu kalli zumuncin da ke tsakanin mu ƴan uwa musulmi lalle wallahi idan muka rike zumunci to zamantakewar mu za ta dadada addinin mu zai dadada idan muka yanke zumunci to wallahi zamantakewar mu za ta zama wahalalliya a gare mu za ta zama mana mai kunci za ta zama mana masifa kuma sannan bayan ga tanaji na azaba da Allah ya yi idan mun tashi gaban shi ranar alkiyama ɗan uwa musulmi a kakanin bayan lura da ma'anar zumunci da abin da ake nufi da shi da kuma matsayin shi a wurin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam da kuma tagoma shi da rahama da makoma ta wanda ya sadar da shi da kuma makoma ta azaba da ukuba ga wanda ya yanke shi to bari mu kalli duniyar mu a yau wata rawa makiya addinin Allah na Yahudawa da Nasara da wasu ƴan koransu ko kuma wato ƴan masu goya musu baya na munafukan musulunci suke takawa don su ga sun raba mu da zumuncin da ke tsakaninmu akwai wani babban malami sunan shi a Dr. Muhammad Hussein halittaji yana da rubuce-rubuce da yawa a game da abin da ya shafi waɗannan masayi ɗin da suka shafi zamani wato da suka shafi abubuwa da zamani ya zo da su waɗanda suke daga makiya Allah makiya addinin Allah makiya ganin musulmi su zauna lafiya daga cikin littattafan nashi wannan bawan Allah ya rubuta wani littafi da ya sama ad-demokratiyya haqiqatuha wa suwaruha wa atharuha to zan dan kawo mana wasu maganganu kadan daga cikin abubuwan da ya kawo a wannan littafin nashi tare da akwai littattafai da yake da su waɗanda sun yi magana wanda suke da suna wanda ba wannan ba wanda na dan ciro wasu abubuwan daga cikin su amma lallai yayi magana akan cewa ƙirƙirar wasu wato hay'at wato wasu manya-manyan al'amura da wasu manya-manyan ginshiƙai su dafa ma duniya dan shiga duniyar musulunci ta shiga wahala shiga sun lalata zumuncin dake tsakanin duniyar musulunci lalle yahudawa da nasara tuntun da na tin shekaran jiya da na bara da na yau sun dade suna wannan aikin kuma ya nuna tabbas suna gabda su ciri ba akan wannan aikin nasu hanyar da za a bi cikin ganin waccan ribar ta ku ta lalace shine mu dawo mu zumunci mu dawo mu ƴan uwantaka mun gane daga cikin irin waɗannan abubuwan da suke kirkira waɗanda ila ba ka safai za ka yi tunani ya kai ka zuwa ga manufar akwai zumunci ba sai in ka karanta wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi da har da shi a ciki sannan sai gane ogoto dama waɗannan mutanen kenan ba kaza bane manufarsu a'a ga manufarsu tana nan ta wato hanyar da za a bi kamun a kai ga kazan kamar misali a ciki akwai enci yancin nan da ake ta magana hurriya kun gane right human right woman right child right act da duk irin waɗannan mun fahimta sai aka bada aka ce akwai yanci na mata yanci na mace daga ƙarƙashin yancin nan na mace akwai yancin hatta zamantakewar kada ita ya zama babu doka addini kai abin da ka ga dama to yanzu wannan ƴan uwa musulmi abinda za ka kalla tare da a cikin lokacin da malamai masu kokarin kare addini ke ta kokari su ga sun kare addinin Allah a daidai wannan lokacin kuma akwai malaman da ba addinin bane gaban su dama su yawancin su orientalist ne ƴan a shiga musulunci ne a ga yanda musulunci yake a koye shi a koyi yaran shi dan a bata shi su kuma suna nan suna kokarin kare irin waɗannan abubuwan tare kuma da kawo ayoyi na alkur'ani da hadisai a fassara su yanda ake so ko kuma a je su a mahallin da ba nasu kun gane dan haka ma sai ya zanto shiga irin waɗannan abubuwan suke da hadari saboda so da yawa ana karatun musulunci irin na zamani wato islamic studies mutum ya gama secondary ya je jami'a ya je tertiary institution ya je jami'a ya je ya zama professor ya zama komi na ilimi a wannan lokaci na ganin shi wani ginshiki ne kato saboda professor ne a islamic studies amma kuma wallahi bai san addini ba kun gani ana samun irin su masu kare waɗannan tafiyar masu kare wannan irin su waɗannan child rights act din kai akwai masu har kare ma auren jinsi har auren jinsin nan kaga abu kunya mutum wanda sunan musulunci sai ya dauki alƙalami da biro da littafi ya yi rubutu a kan waye ya kare auren jinsi daga cikin hanyoyin da sai shi ne auren jinsi idan ka kawo ayoyin da suka yi magana a alƙur'ani na liwati na abin da ya shafi kissa annabi Lut alaihi salatu wassalam dukka sun yi magana a kan yin liwati haramun ne kun gane yin liwati haramun ne ga ma wani bala'i can da ya samu masu wannan ɗabi'a sai ce eh gaskiya ne ayoyin duk sun yi magana amma zina mecece haramun ce ita ma akwai narko da ya yi magana a kanta to da haka yace waɗancan mutanen haka ta faru da su ne saboda babu mutual consent shine babu yarjejeniya sun riƙa yi ne ba tare da an ɗaura aure ba sun riƙa yi ne ba tare da yarda abokin yi da wanda za a yi shi da ma ga shi haka da kawo lokacin da baki suka zo wurin annabi Lut suna ƙoƙarin su ga san kama su shi wannan kaga sai suka mai da hukuncin irin waɗancan mutanen hukuncin irin zinan lokacin da kuma zinan yanzu mun fahimta kenan da za a samu wannan mutual consent din akwai wato yarjejeniya sai a ɗaura aure ka yadda in yadda to shi kenan babu wani abu a cikin wannan ya zama ya samu wata kyau don Allah yanzu wannan ƴan uwan su ne wani irin musulunci ne zai anshi wannan to bari mu dawo kan abin da muke magana an ba matarka ƴanci ta yi abin da ta ga dama ta yi yadda take so doka addini ta kauce yanzu ka ga wannan idan ka hange shi da kyau za ka ga lallai-lallai na da muguwar taka rawa a kan zumunci domin na farko abin da za a fara lalatawa zumunci tsakanin kai da matar taka tabbas zai lalace kuma za a lalata zumunci tsakanin kai da 'ya'yanka kwarai da gaske domin yanzu kowa na da 'yanci kana da yanci kana da yanci kuma yancin ka fada da ka fada saboda sun ce whatever man can do woman can do sai ma su ce even better wai har ma ya dan dare mana namijin ma kaga daga nan tunda ƴaƴa sun taso suna kallon babu yanda za a yi uba ya tsawata ma uwa idan ya tsawata za ta maida kai uwan ma ita ma tana da yanci za ta tsawata ma wai shi ma uban kaga tun daga nan an lalata zumuncin gidanka to sai naka gidan ya zama haka na wance ya zama haka na wance ya zama haka don Allah ina zumunci daga nan sai al'umma ta lalace ɗan uwa musulmi wannan mahangar ke ga shi ma child right act ne saboda an kai ga sai aka ce in ka faɗi ɗanka ya rama kai har ma kotuna ma za a yi ƙirƙira wanda idan da za ka daka mai tsawa gaban shi ya faɗi zai iya kai ka gaban kuliya a bi ne haƙƙin shi wannan tabbas ba sai an yi magana mai tsawo ba lallai wannan yana da mummunar taka rawa akan zumunci tsakaninmu kuma wannan idan aka tafi haka to duk za a lalace za a lalace sannan ƴan uwa musulmi hanyoyin yaɗa zina saboda ita ma zina ai wata gaba ce mai yake zumunci saboda idan zina ta zina suka yi yawa akai ta haihuwa ƴaƴan zina to ai daga nan zumunci zai sassauta saboda wanda ya taso din nan zai taso ba ma ka take da dangin zumuncin ba na dangantaka kenan kun gane to wani lokacin ma bakin cikin wannan zai iya kai shi ga wata musiba ta komai ma ya yi mun fahimta duk irin waɗannan ra'ayoyin ƴan uwa musulmi suna nan da yawa akwai irin su artificial insemination suna nan na irin a ɗebi ruwan namiji a sa a cikin wata mata a haifi ɗan da bai san ƙoshewa bai san ubanshi ba kenan to duk irin waɗannan ƴan uwa musulmi waɗannan malaman sun yi magana akan cewa lallai wannan babban makasudin zumunci ake so a taɓa kuma zumunci ake so a lalata ƴan uwantaka ake so a lalata to amma sai wannan malamin yake cewa ummul kaba'isun waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ita ce demokradiyya kun gane demokradiyya ita ce uwa mabada maman duk waɗancan ra'ayoyin saboda ya kawo waɗansu maganganu waɗanda na tasirori na demokradiyya domin ƴan uwa musulmi ita demokradiyya na ko ba wai zaɓar ba ce matsalar process ɗin hanyar da za a ba a kai ga zaɓen da dan zaɓen ne ai akwai hanyoyi waɗanda musulunci ya tanaje su waɗanda kuma sun fi wannan kyau sun fi wannan ba da natija sun fi wannan maslaha amma me yasa aka nace maka akan sai kai wannan tare da sanin ko su waɗanda suke kawo wannan sun ki dawo masa ɗari bisa ɗari saboda a yanzu ɗina a Amerika nan da muke gani ga Amerika nan sun yi zaɓe ko in suka yi zaɓe ba su zartar da cin zaɓensu da yawa sai waɗannan majalisar ta shura ta je ta zauna ko zaɓen da aka yi na wannan duk duniya ta san ba Trump ya ci mulki ba amma majalisar shura ta zauna suka bashi to me yasa suka yi wannan din saboda sun san waccan hanyar su ake a ba duniya ita a lalata ta amma su kuma suna da nasu abin nan kuma ga yana haifar su da kai kasashen su na turawa da haifar su bar tsarin prime minister kaga suna da mai faɗa a ji guda ɗaya wanda mu an ɗauke mu daga wannan an kauda mana wannan makasudin shine a ɓata zumuncin da ke tsakaninmu malamin nan ya kawo illoli naka da yawa amma na ciro ƴan kaɗan kuma gashi ana nuna min lokaci yayi amma ku yi haƙuri da Allah mu dan ambato su ƴan kaɗan daga ciki yace daga cikin abubuwan da demokradiyya kun ga mai rubutun nan Balarabe kun gane yace daga cikin abubuwan da demokradiyya ke yadawa a cikin al'umma akwai raina musulunci da malaman musulunci kun gane akwai raina musulunci demokradiyya ita ka rika bin addinin ka ba komai bane in dai magana addinin ta saba ma ra'ayinka na jam'iyyarka ko na demokradiyya ko na abin da ke so zaka ji duk wa'azin da za a gaya ma ba za ka ji shi ba to kuma haka zai zartar da kai ga shi ma malamin da yawa zai gare da ganin darajar shi saboda ya karanta maka aya Allah ya ce wannan abin da za ka yi ba daidai ba ne mun fahimta ya ce to wannan gabar lallai idan ya zama tsakanin ɗaliban malamai da malaman ɗalibai babu jituwa akwai rashin zumunci to kuma da wa za a yi zumunci kaga matsala ta faru sannan ya ce a ƙarƙashin wannan akwai wato karya ƴan uwantaka da karya ɗayantaka ya zama wato dalilin kai ba abu daya bane kuma alhalin dalilin kai daya ne musulunci ya hada mu zumunci ya hada mu jini ya hada mu amma kawai saboda jam'iyyar wani da jam'iyyar wani sai za in daina ganin ka da wannan hasken na musulunci in daina ganin ka da wannan hasken na yankwataka in kwata kwata domin demokradiyyar nan ta kai ga tana sa ai fada kai ai mai kisa tsakanin dan uwa da dan uwa na jini ko da ko uwa ɗaya ba ɗaya ne ko a daina magana kwata kwata kun gani to wannan malami ya kawo wannan gaba akan cewa wannan maqsudin shine babban maqsudin da yasa kun gani akai aka kirkiri wannan hanyar ta wannan gaba aga an lalata ɗan uwartakar da ke tsakaninka domin ɗan uwa musulmi a cikin maganar shi akwai daidaita mutane su zama daya da arni da musulmi da na ƙasa da na sama duk kuri a kuɗi ɗaya ce in dai mutum ya kai shekarun da ake so duka iri ɗaya ce da wanda ya fi kowa lalacewa a layi da wanda ya fi kowa nagarta in dai kun dangwala da shi gane duk iri ɗaya ce saboda Allah yaya za a ce ba haɗa mutane faɗa ba kun gane kuma sannan a saninsu abu ne wanda baya yiwuwa ƴan uwa musulmi sun sani baya yiwuwa a ce an tsaida mutane biyu kuma duk jama'ansa dawo su yi ra'ayi ɗaya bai yiwuwa an san dole sai an samu masu ra'ayin wannan da ra'ayin wannan. To bari a ƙarfafa muku ra'ayin ne zama ku manta addinin ku, ku manta ƴan uwantaka ku, ku manta komi ma. Daga nan malam yace kai demokradiyya na tana ma sanya al'umma ma su zama ba mata da kyakkyawan mu'amala ma. Ta lalata makarimul akhlaq na al'umma. Saboda ku lura za ta kai ga mai mutunci bai da shi. Sannan wanda kila ba a taba ake gani da mutuncin ya je gurin da wannan abu za ta kila ya zage zagen da za a je da ganin shi da mutunci saboda za a gani kila ko zai faɗi ko wani abu makam ya yi zage zage ko ya yi maganganu wanda za su zazzage mutuncin shi ya zube ƙasa a daidai lokacin da yake wannan magana shi kawai abin da yake so ya samu kawai yake kallo kun gane sannan sai malam yace ƙarƙashinta akwai rarraba mutane gida-gida da sunan jam'iyyun ƙarya haka yake da sunan jam'iyyu kuma wallahi ba gaskiya bace ƙarya ce kuma gaskiya ne wacce ce gaskiya duka ƙarya ce yace to su kan jam'iyyu ƙarya ce amma za a raba ku gida-gida yanzu ku dubi dan Allah a wannan shekarar jam'iyya nawa suke suna neman kowanne na neman shi ma sai ya zama shugaba 70 da wani abu to yaya za a yi a ce cikin ana son mutum ɗaya ya zama amma mutum 70 da wani abu ya za ka ce a nan gurin kuma duk a haɗa shi kaga ba zai yi ba to saboda haka ƴan uwa musulmi a taƙaice wannan malami ya kawo maganganu da yawa waɗanda ya kawo illoli na ita wannan demokradiyya wajen 20 da wani abu ko fiye da haka ma to amma waɗannan akai ni kaina waɗanda na ciro kaɗan ne da shi masu muhimmanci wa'inda za su dan fuskantar da mu akan cewa lallai mu sani kun ga wa'innan abubuwan na siyasoshin nan wallahi hadafinsu shine su raba mu da addini su raba mu da ƴan uwantaka kuma da ma malamai sun ce mana nasiha mu sani bayan siyasa akwai jami'i bayan siyasa akwai gaisuwa bayan siyasa akwai kasuwanci bayan siyasa akwai zaman gurin fira bayan siyasa akwai taimakanni in taimake ka amma wallahi siyasan nan za ta isa dan uwanka na jini ka dauki alƙawarin ba ka ƙara taimakon shi har abada wai saboda bai yi ka ba bai zabe ka ba ko kuma saboda bai san jam'iyyarka shikenan ka kulla da shi wa ni da wane ai wallahi har abada yo bai fahimta jam'iyyarka ba kuma dan uwanka na jini kaga wannan ya nuna mana lallai tana taka kyakkyawar rawa akan taraba mu kuma wannan al'amari ne ƴan uwa musulmi wanda shi kadai idan da zamu zauna kan shi sai a daɗe ana magana akai kuma kowannen mu nan yana da abin cewa akan wannan matsalar ubangiji Allah ya mana jagora Allah kuma ya sa mu dace zan tsaya a nan amma saboda lokaci sai maganganu to amma mu bari haka saboda da lokaci ya bamu da hawan littafi da zo da shi zan buga mana misali kan yadda turawan nan suke kokarin dole sai raba zumuncin mu kun ga littafin da mun dan karanta wasu abubuwa cikin su kuji illa demokradiyyan nan ko kuma ji illa kirkira wa'annan abubuwan da duniya ke ta tallata mana ɗan uwa musulmi saboda haka mu shiga cece mu bi hankali ubangiji Allah ya samu dace sunan shi inda ma kada a George Bush al'alam akwai dan uwan shi da tafan guda biyu ne da kai ɗayan wanda shi duk wannan malamin shi rubuta su shi sai yasa kaifa saytaratul yahud alal alimil islami nan wato tunanoni ne na yaya George Bush da kungiyar su suka yi dan su ga sun durkusar da duniya mun gane sannan shi kuma wancan hanyoyin da turawa na yahudawa da nasara suka bi dan su ga sun durkusar da duniya ta dawo kasar su dole mun fahimta sanala ta musulunci sanala ta ƴan uwan takan musulunci ta zama dole sune kadai za su fadi kuma sannan kuku zama dole mabiya ne ubangiji Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace dan haka dai magana mai muhimmanci ya amsu shine mai hankali da wannan siyasa eh mai hankali da ita Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah
alhamdulillah mun taurari da wasu ma'azi a gabatin mara tsari da tsari na ba ta har wata da ta kai mun kuma ala ba mu shi ko kai da ku ko ku to to ba ke da tambayoyi a kan haɗu ko kuma ba a ta samu ko da baki Allah mu ko ku ko da ba ba
kana ta أكثر دي أكثر متوقع أكثر متوقع